الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar 15 ga watan Al-Muharram shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 11 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata نعم
زمان الدنيا سيدة سيدة ناسا
تو تنبير انقوى شيني ويدن غنيدا كتياسا اتشكين تهيا واتو جلدي ذياسا اتشكين تهيا ونيا تبوتر غمزان الله صلى الله عليه وسلم kakan iya wato shine kada yatsar kuma kakan iya yin nuni da ita tun daga farkon zaman ka domin yin tahiyya har zuwa ƙarshe kowanne daya daga ciki akwai hadisi tabbatacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka in ma mutum yayi nuni da ita kenan gefin yatsar ya zamanto yana kallon kenan yana fuskantar yana kallon fuskarsa wadannan kenan ya tsotsi su kuma ya kulle su haka kenan sai ya nuni da ita ko ya ringa kuma kada ta haka shi kada kenan ba haka ba haka za mutum zai ringa mata haka yana dan girgiza ta haka to shine dangane da tawilin kadawar shine malamai suke cewa domin wannan matsayinta wato tafi guduma tsanani ga shaytani tamkar ana dukan sa ne kuma yana daga cikin hikima game da kada yatsar shine zai tunatar da kai aikin da kake ciki shine sallah na'am wata yar uwa take tambayar cewa wani littafi ne ya dace mutum ya karanta wato na fiqh lalle a farko ne tattafan da ya dace a ce mutum ya karanta na fiqh sune irin littafan da ake karantawa a nan musamman idan ka dauki ga waɗanda suke mubtadi'un wanda farkon fara karatu ne irin su akhdari irin su ashmawi irin su iziya irin su risala to waɗannan lallai littattafai ne waɗanda suke na sunna an gane ko littattafai ne na fiqh wadda take ta sunna illa kasancewar kada ka dau duk maganganun da suke cikin waɗannan littattafai tamkar wahayi wanda aka saukar da shi daga saman bakwai cewa babu kuskure iya abinda za ka yi ka karanci waɗannan littattafai a wajen malamin da ya san su kuma wanda yake mabiyin sunna abinda yake na kuskure wanda ya saba ma nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya bayyana maka wannan abu ka wannan magana ka ajje ta ka dau abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yayi daidai da sunna ka dauka abinda ya kuskure ma sunna ka ajje to haka ake bukatar a karanci wannan littattafai da ido wanda yake na basira na wayewa dan ba a maida su a matsayin cewa tankar wahayi ne babu kuskure domin malaman da suka wallafa su ba ma'asumai bane ba babu ma'asumi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabawan Allah da sauran manzanni dan haka a cikin maganganun kowane malami za a auna in maganar sa ta dace ma sunna a dauka in ta kuskure kuma a aike masa fadarsa in kuskuren ba na ganganci bane ba kamar yanda in su irin waɗannan malamai sun yi iya kokarin su ne domin kawo ma wato musulunci gudunmuwa sai a roƙa musu gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala wannan kuskure nasu kuma bai tauye darajar su ba an gane ku suna nan akan matsayin da Allah ya musu na daraja tare da abubuwan da suka kawo na gudunmuwa a cikin addinin musulunci dan haka wanda aka wallafa littattafan akan mazhabin su su kansu sun yi bayani sun wanke kansu sun nuna cewa ba su ba suke kira abisu suna kira ne abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa inna ma ana basharu yake cewa ku san da cewa ni dai dan adam ne fa idza qultu qawlan yace inna fadu wata fada yace fanzuru fi qawli ku yi nazari game da fadata yace fa kullu ma wa faqal kitabu was sunna fa khudhuhu duk fadata in ta dace ma alqur'ani da sunna al-Imam Malik yace ku karbi wannan fadata wa ku yi aiki da ita sai yace wa ma lam yuwafiq kuma fatruku duk fadata wanda bata dace ma alqur'ani da sunna ku ajje ta ku dau abin da ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka a cikin darasin sa yana cikin darasi a masallacin Madina sai yake cewa babu wani da kuka sani yace face daga cikin maganganun sa akwai wanda ake dauka akwai wanda ake watsar masa sai yake cewa sai dai mai wannan kabarin sai ya nuni zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace ma min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr wa ashara bi yadihi ila qabri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam to dan haka wadannan tattafai ne kwarai wadanda suke na koyon addini a sauƙaƙe amma illa kasancewar duk inda matsala take tasowa karantar su da ake galibi a wajen wadanda suke da rubun kankamu an gane ko shine at-ta'assubul mazhabi cewa kawai abinda mazhabi ya furta tunkar wahayi ne daga saman bakwai shi kuma abinda zaka yi sai a auna maka duk abinda suka fada a cikin littafi in yayi daidai da alqur'ani da sunna a dauka in bai daidai ba sai a aje musu fada su sai a roka musu gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am to mun yi bayani akan wannan mas'ala na cewa bayyada cewa mamu su fara cewa amin siliman ya fara fada kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa silsilatul ahadithis sahiha yayi bayani mai tsawo mai gamsarwa akan wannan mas'ala lalle akwai hadisin da yake cewa idza ammana al-imamu fa amin fa inna man wafaqa ta'aminuhu ta'amina al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan liman yace idza ammana al-imamu sai suka ce ai idza shara'a fi ta'amin idan ya fara cewa amin to kuma ku ce amin dan haka bayyada cewa mamu su fara cewa amin ba tare da liman ya fara fada ba dan haka wancan hadisi da yace idza qala al-imamu ghayra al-maqbubi alayhim wa al-dhalli faqulu amin dan haka malamai suka ce sai ka dauko wannan hadisi kenan koda ya ce wa al-dhalli ba za ka fara cewa amin sai in ya fara fadar amin tare da cewa akwai hadisi ingantacce wanda Sheikh Nasir ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha shine a cikin hadisin yake ma tabbatar da cewa sai ma bayan liman ya gama cewa amin sannan ma mu za su ce amin illa kasancewar Sheikh Natir yana cewa ya kewaya yace duk wasu masallata yace yana ma maganar masallatan Ahlus Sunna galibi suna cikin wannan kuskure zaka ga mamu suna rigaye limami game da fadar amin ba ma tarayya da shi ba suna rigaye shi game da fadar amin daga yace walabbali sai kaji sun kwashi amin shi kuma abinda ake bukata amma wancan hadisin da yace idza amana al-imam to ba za ka fara cewa amin sai ya fara fadar amin to amma a wannan hadisi wanda ya inganta shi akwai ziyada sahiha kuma wanda take mai matukar fa'ida wanda take nuna sai ma ya gama cewa amin sannan ku ma mu za ku ce amin na'am wai kamar misali mutum ne ya sha kayan maye abun mayen da ya sha kuma ya kisan ya shi maye to ya halatta ya salla a cikin wannan hali kwarai da gaske dole ne idan yana cikin hankalinsa ko da ya sha abun mayen in ya san abin da yake dole ne ya yi salla mayen da baya halatta mutum ya yi salla wanda hankali ya gushi amma matukar mutum ya sha kayan maye ya tabbata hankalin shi yana nan ya san komai to a matsayin shi na musulmi wannan kayan maye da ya sha ba zai hana shi yin sallah a lokacin ta ba amma fa tare da cewa ya san da cewa wannan abun maye da ya sha babban laifi ne daga cikin manyan laifuka shi dan uwa yana tambayar mutum ne yake shan kayan maye ya kai kayan mayen ya ratsa jikin shi koda ya sha baya mayen ya kan iya yin sallah a lokacin da ya sha kwarai da gaske sallah wajibi ce babu abinda ke halitta ma musulmi jinkirta sallah daga lokacin ta dole sai da uzuri uzuri wanda yake mai karfin gaske darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga sabon littafi shine kitabun nikah wanda mun karanta wato baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na fadula ta yin aure kuma da kwadaitarwa da zaburarsuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga musulmi akan cewa duk wanda yake da halin aure yayi aure wanda mun wuce da hadisi na Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda wanda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace arba'un min sunanil mursalina wato taduli guda hudu manzon Allah yace suna daga cikin sunnonin manzannin Allah subhanahu wataala tada ta farko shine al-haya wato jin kunya wanda bayani ya gabata kunya dabi'a ce wanda ta tattarar da dukkan wani alkhairi na duniya da lahira domin duk wanda Allah ya azurta shi da kunya to an hada masa komai domin jin kunya shi yake kai bawa a nan rayuwarsa ta duniya ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa farko dai yakan ba Ubangiji subhanahu wata'ala haƙoƙuwansa wanda ya dora masa sannan kuma ya yi ƙoƙarin ba da haƙoƙuwan bayansa me yake gudu shine jin tsoron kunya ta haƙiƙa ita ce kunya ta ranar kiyama domin duk wanda yake jin tsoron ya kunyata a gobe kiyama to shine zai yi ƙoƙarin tsara dokokin Ubangijinsa kuma ya ba da haƙoƙuwan jama'a wanda mun yi bayani kamar yadda yake cikin kitabul iman manzo Allah a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wani daga cikin mutanen madina ya tsara dan uwansa yana masa gargadin cewa wani kunyar ka tayi yawa abinda ya halatta gare ka ma baka iya aikatawa saboda jin kunya manzo Allah yace rabu da shi yace ita kunya tana daga tsantsar imani ma'ana duk wanda kaga yana da kunya to imani ya samu gun zama a cikin zuciyarsa dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa wanda ba shi da kunya kenan shine yake kokarin aikata duk abin da yake dama ya tuzartar da hakukuwan mahallicin sa ya tuzartar da hakukuwa na bayin sa kamar yanda yake cewa inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta an gane ko su malaman suka ce anan kasancewar labari ne manzon Allah yake badawa yana bada cewa duk wanda bai da kunya shine yake aikata duk abin da yaso wasu ko suka ce anan kasancewar kashidi ne da barazana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma'ana in har baka jin kunya to ka aikata abin da ka so abin da ka ga dama kenan ba ana umarni bane cewa mutum ya aikata abin da ya ga dama in ya aikata kenan ya san abin da zai biyo baya na hukumar Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda Allah ya faɗa ga kafirai da mushrikai yace imalu ma shi'tum ku aikata abin da kuka so nan ma kashidi ne Ubangiji subhanahu wataala yake da irin fadarsa waman sha'a falyu'min waman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur ba Allah yana umarnin cewa wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirce a Allah yayi umarnin bayan sa su zamanto mu'minai sai dai wanda Allah ya niface shi da tabewa to wannan ba yanda za a yi yayi imani saboda kadara ta Ubangiji subhanahu wataala ta riga yi shi amma Allah baya umarnin cewa bayan sa su kafirce masa kamar yanda yake cewa kul inna Allah la ya'muru bil fahsha da fadarsa wala yarda li ibadihi al kufr sai yace wa ta'addur wato da shafa turare na uku sai yace wasiwak da yin aswaki na hudu shine yace wan nikah wato da yin aure duka bayani ya gabata akan hadisin tare da cewa hadisin dai bai inganta ba wanda kuma hadisi na biyu a baban shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan muna matasa ba mu da iko akan komai na dukiya ma'ana ba mu mallaki wani abu wanda za mu iya biyan sadaki mu dauki dawainiya ta aure da shi na dukiya manzon Allah sai yake cewa ya ma'asharar shabab ya ku jama'ar matasa alaikum bil ba'a manzon Allah yace ku lazinci wato alba'a shine kenan yin aure an gane ko kamar yanda yace manistaqa aminkum alba'ata falyatazawwaj tare da cewa wannan kalima ta alba'a asali a larabci abinda ake nihi da wannan kalima wato shine kusantar iyali da saduwa to amma malamai sai suka bata ma'anar abinda ake nihi anan shine daukan dawainiya ta aure kana da halin biyan sadaki kana da halin daukan dawainiyar ta ta ci da sha da sutura sannan kana da halin sama mata mazauni tare da kuma kusanta an gane ku wanda Allah ya tabi'antar da ma'aurata a kanta kina duk wanda ya kasance ya hada waɗannan abubuwa to in yana da halin yin aure an gane ku to ana buƙatar yayi aure sai ce fa innahu aghabbulil basar domin aure shine mafi rintsi wato ganin bawa game da kallon abinda Allah ya haramta masa wa ahsanu lil farj kuma shine mafi kiyaye masa gaban sa dangane da abukawa a cikin alfasha sai ce fa mallan yastafi minkum al ba'a duk wanda ba shi da halin daukan dawainiya ta aure daga cikin ku manzo Allah ya ce fa alaihi bis sawu ya lazinci yin azumi bakin gulgudu wanda zai rage masa shahawa sai ce fa inna sawma lahu wija manzo Allah ya ce domin wannan azumi zai zame masa wato tamkar wato daddaka ce an gane ko kenan zai karya masa shahawa saboda galibi ita shahawa abin da yake janyo ta koshi shi ko duk lokacin da mutum yake azumi kenan wannan rashin ci da sha zai kankanta shahawa a jikinsa don haka wannan ita ce hanya daya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana domin kame kai ga duk mutumin da wato yake da shahawa kuma ba shi da halin aure wannan ita ce hanya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mutum ya lazinci yin azumi kamar yanda Allah ya umarni da haka wal yastafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli yau zamu tashi kenan babu na biyu qala abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi rahimahullah babu ma jaa fil nahyi an tabattul qala haddathana abu hisham al-rifai وزيد بن أخدم الطائي وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري أنهم قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن وابن أبي الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل قال أبو عيسى وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية قال وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث سمرة رضي الله عنه حديث حسن غريب وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ويقال كلا الحديثين صحيح قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد أنهم قالوا أكبرنا عبد الرزاق وابن همام الهمري الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون التبتل ولو أذن له لاختصينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح الإمام الترمذي الله يجزيه خيرا ke fada cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahani game da yanke wato alaka game da san mata ma'ana kwata-kwata mutum yanke alakar shi da aure yace kwata-kwata shi baya bukatar aure shine ake kira da at-tabattul in aka ce at-tabattul asali a larabci shine al-inqita mutum ya yanke daga jama'a ya fita gefe shi kadai kamar yanda wani mawaki yake cewa tubi usana'an bil isha'i ka annaha manaratu musa rahibin mutabattil ay munqabi'un 'anil jama'a shine ubangiji ta'ala ke fada wa tabattali ilayhi tabtila dan haka Maryam alaiha salam ake kiranta batul me yasa saboda ta yanke alaka game da san maza ma'ana kwata-kwata bata shahawar aure haka ita ma Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake kiranta da albatul ba dan komai ba domin ta yanke game da matan zamaninta ta fifice su a bangaren daraja da addini ma'ana ta yanke game da dukkan wasu al'amura waɗanda suke na duniya to shine anan yace ma sha'a fin nahyi an tabattul abinda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahani game da yankewa game da shahawar aure shine anan malam ya shigo da hadisin samura Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an tabattul wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da wato yankewa game da al'amarin mata ma'ana mutum yace kwata-kwata shi ba ruwansa da aure al-imamu tirmidhi sai yake cewa zaid ibn akhzam wato ya dada a cikin hadisin sa qatada da yazo da hadisin sai ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya ubangiji ta'ala yace tabbas gabanin ka mun turo da manzanni waɗannan manzanni da muka turo su ubangiji ta'ala yace waja'alna lahum azwajan wato mun sanya musu mace ki wa zurriya wato da zuri'a sune ɗaya da jikoki kaga wannan hadisi kenan me yake nuna mana wato aure matsayinsa sunna ce ta manzannin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda ya gabata a wancan hadisi na babi na farko duk da cewa hadisin bai inganta ba na cewa abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin manzanni, daga cikin su manzan Allah ya zana yace annikah, wato da yin aure. To dan haka wannan aya tana nuna manzannin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan waɗanda suka gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, to Ubangiji ta'ala ya sanya musu matiki, wato da zuriya, su ne ƴaƴa da jikoki, illa kasancewar annabi Isa alaihi salam domin bai yi aure ba. An gane ko? Hakanan kuma kamar yanda ake faɗa da Zakariya, wannan Zakariya Yahaya alaihi salam, kenan a nan galibi ayat take nihi, galibin manzannin Allah waɗanda suka gabata kenan Ubangiji ta'ala ya sanya musu matiki da zuriya. Don haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan Allah yana maida martani ne a madadinsa ga waɗanda suke aibanta shi akan cewa wai in har manzo ne to yaya zai shigarta da aure, a wannan aurace. To don haka shi wannan hadisi kai tsaye hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa mutum ya yanke alaka kwata-kwata ya ce ba shi ba aure. Amma wannan hani ya shafi mutumin da yake da sha'awa kuma yake da ikon yin aure. Duk mutumin da yake da sha'awa kuma yake da halin yin aure, to wannan bai ya dacewa ya zamanto ya yanke alaka game da aure. Amma duk mutumin da ba shi da halin yin aure, ko kuma mutumin da yake da sha'awa amma zai iya kame kansa, wanda kuma akwai wani abu muhimmi da yasa gaba, kamar misali akwai waɗanda daga cikin magabata suke fifita cewa mutum ya kadaita da ibada, wato shi ya fi dacewa a kan mutum ya shagala da yin aure. Don haka wasu malamai da yawa suke fifita mutum ya shagala da neman ilimi shi ne ya fi dacewa da ya yi aure, kamar yadda aka samu magabata da dama daga cikin malamai waɗanda har suka bar duniya ba su yi aure ba, ba komai ya shagaltar da su ba face neman ilimi. An gane ko? Wasu kuma sai da shekaru suka tura, irin sa Imamu Ahmad an ce sai da suka ba shekara 40 baya sannan ma suka yi aure. Kuma ya gabata a darasinmu na Al-Aqidatul Wasiyya, tarjama ta Sheikhul Islam, har Allah ya masa rasuwa bai yi aure ba kuma bai riki kuyanga ba, saboda galibin rayuwarsa ya yi ta ne a cikin wannan neman ilimi da karantarwa, kuma da irin matsaloli da ya haɗu da su na rayuwa. To amma a takaice dai abinda muke so mu gane, duk wanda yake da sha'awa kuma yana da halin yin aure, to bai ya dacewa ya ki. Idan ya ki, wannan kenan ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Me yasa? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani akan haka, tare da cewa bayani ya gabata wasu daga cikin malamai, musamman malaman zahiriya, sun tafi akan cewa yin aure dole ne game da duk wanda yake da hali, wajibi ne. Sun kafa hujja da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, hadisin da ya gabata da ya ce alaikum bilba'a, da ya ce ya ma'asharar shabab, sai ya ce alaikum bilba'a, da can da ya ce ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, da fadar sa wa ankihu alayama minkum wasalihin min ibadikum wa ima'ikum. Suka ce gaba ɗaya wannan umarni ne manzo Allah da manzansa suka yi, suka ce don haka wannan kuna tabbatar da cewa yin aure wajibi ne. To illa kasancewar kamar yadda bayani ya gabata, malamai sun dora hukunci na yin aure akan al-ahkamut taklifiyya, waɗannan wato hukunce-hukunce guda biyar. Akwai wanda aure yake zame masa wajibi, akwai wanda yake zame masa haramun, akwai wanda yake zame masa mustahabi, akwai wanda yake zame masa makruhi, akwai wanda yake zame masa halal, wanda mun yi bayani gaba ɗaya akan haka. Shine mala yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas da Anas dan Malik da Aisha Allah ya kara mata yadda da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, kowane ɗaya daga cikinsu ya rawaito hadisin da zai iya zama a ƙarƙashin baba. Malam yake cewa hadisin samura hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne gari. Garaba malam yana nihi garaba wadda take nisibiya. Sai yake cewa Al-Ash'af ibn Abdul Malik ya rawaito wannan hadisi daga Al-Hasan, daga Sa'ad ibn Hisham, daga Aisha Allah ya kara mata yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato kwatankwacin hadisin samura. mala sai yake cewa wa yuqalu kila alhadithaini sahihun, wato ana fada cewa gaba ɗayan hadisan guda biyu kowanne ɗaya daga cikin su ma'ana ya inganta, hadisin Aisha da hadisin Samura. Lalle haka ne Sheikh Nasir Albani ya inganta wannan hadisi. Sannan mallan sai ya shigo da hadisi na biyu a ƙarƙashin baban, shine hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas kenan, wanda yayi ishara zuwa gare shi yace wa fil babi an Sa'd. Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa radda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala Uthman ibn Maz'un at-Tabattul, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar ma da Uthman ibn Maz'un wato magana ta yanke alaka game da mata kawai mutun ya kadaita domin ibada, kwata kwata ya yanke alakar sa ba shi ba aure. An gane ko? Lokacin da shi Uthman ibn Maz'un yazo ya nemi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi izinin ya yanke alaka kwata kwata game da aure, manzon Allah ya mayar masa da wato wannan kenan shawara ta shi, shine sai yace walau adina lahu. Sa'ad yake cewa da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Uthman ibn Maz'un izinin yanke alaka game da aure, yace laqtasaina, shine yake cewa ai mu ma da mun yanke alaka game da aure kwata kwata. An gane ko? Haka wasu malamai suka ce ma'anar kenan laqtasaina ai la tabattalna, mu ma da mun yanke alaka game da aure. Duk da cewa ita kalimar laqtasaina an ciro ta ne daga al-iqtisa, idan aka ce al-iqtisa shine wato yin daddaka kenan, yayi amfani da wannan kalima amma ba dan ana nihin zahirin ta ba, yana nihi kenan da mun kai gaya, mun kai matuka game da yanki wato alaka da aure, inda a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Uthman ibn Maz'un wato izinin yanki alaka game da aure. Wasu malamai suka ce wannan kalima tana kan zahirinta. An gane ko? Sai dai suka ce wannan ya kasance gabanin hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin daddaka. An gane ko? Kafin kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin daddaka, to shine anan suka ce inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi izinin cewa ya yanke alaka kwata kwata game da aure, to da mun ma kanmu daddaka, domin ita daddaka ita ce take gusar da dukkan wata shawa game da dan adam. Wallah kasancewar sanin cewa gabanin hani ne wannan yana buƙatar a samu dalili cewa wanne ne ya gabaci wani. Dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna cewa mutun ya yanke alaka game da aure, wannan baya dacewa matukar mutun yana da halin yi kuma yana da akwai shahawa tattare da shi. A ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka faɗa cewa yin daddaka ba ta halatta kwata kwata, ba ga dan adam ba ko ga dabba. Wasu malamai suka ce da dabba wadda ta halatta a ci, da wadda ma bata halatta ba kwata kwata baya halatta a yi daddaka, domin kasancewar game da yima dabba daddaka wasu malamai sun kasa su raba suka ce in dabba ce wadda bata halatta a ci ba wannan baya halatta, in wadda ta halatta a ci ce to wannan ba laifi akan iya yi ba dan komai ba, saboda ita dabbar ta yi kiba kenan a samu amfani tattare da ita, shine kenan duk dabbar da aka mata daddaka to tafi koshi. To tare da cewa al-Imam Shawkani da sauran malamai suna ganin cewa hatta da dabbar da ta halatta a ci bai ya halatta a yi mata daddaka, me yasa? Saboda akwai wani nau'i wanda yake na azautarwa ga dabba wanda shari'a bata ba da izini ba, kuma tare da cewa akwai dalilai da dama waɗanda suke nuni game da haka. Malam ke cewa hadha hadithun hasanun sahihun, ma'ana wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce, a takaice hadisi ne sahihi, domin yana cikin sahihain al-Bukhari da Muslim. Kenan hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Uthman ibn Maz'un dangane da yanke alaka kwata kwata game da aure. Kenan don haka shi ma wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata akan hadisi na farko, kenan duk wanda yake da halin yin aure yana da shawa to bai ya dacewa ya ki yin aure, saboda akwai fa'idodi wanda ma'aurata suke samu kamar yadda bayani ya gabata, wanda ta hanyar aure akan samu zuriya wadda take ta kware wanda ko bayan mutuwar ka kenan addu'a da za su ringa maka sakamakon lada zai ringa tarar da kai kuma in ka ba ƴaƴa tarbiya ta gari kenan duk aikin da za su aikata na kware ka tabbatar da cewa kai mahaifi da ke mahaifiya kuna da kamashi akan duk abin da ƴaƴanku suka aikata ayyuka waɗanda suke na alkhairi kaga irin waɗannan abubuwa ba kowa yakan samu ba face su wanda yake mai aure haka kuma ciyar da iyali shi ma ibada ne duk abin da zaka ciyar da iyalinka Allah sai ya rubuta maka lada akan haka matukar kai niyyar sauke nauyin da Allah ya dora maka kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ga Sa'ad ibn Abi Waqqas manzo Allah yake ce masa fa innaka lan tufika nafaqa tabtagi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik haka kuma kasancewar kusantar iyali da saduwa shi ma akwai ladan sadaka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wa fi bughi ahadikum sadaqa manzo Allah yace game da saduwar ɗayan ku da iyalinsa manzo Allah yace akwai ladan sadaka to dan haka kenan shi aure matsayin sa dai kamar yadda jumhurin malamai suka tafi sunna ce wadda take mustahabba an gane ku duk wanda yake da shahawa yake da halin aure to ana buƙatar ya aure in ba zai iya kare kansa game da fadawa cikin abin da Allah ya haramta masa kuma yana da halin yin auren to auren ya zama wajibi a kansa babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa ana babu ma jaa idza ma jaakum man targawna dinahu fazawwijuhu qala hadathana qutayba qala hadathana abdul hamid ibn sulaiman an ibni ajlan an ibni wasimah an-nasri an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض قال وفي الباب أن أبي حاتم المزني وعائشة رضي الله عنهما قال أبو إيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه فدخول فعبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو إيسى قال محمد يعني ابن إسماعيل وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه وأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات قال أبو إيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وتوانم بابني واندكي بياني غمد أبندي زود غمزان الله صلى الله عليه وسلم cewa idan mutumin da kuka yarda kuka amince da addininsa da halayensa wato ya zo muku da nihin neman auren kenan diyarku ko kuma wadda take makusanciyarku kenan wadda kuke dauke da dawainiyarta manzo Allah yace fa anki fa zawij yake malai yake cewa fa zawijuhu wato ku aura masa kenan kada ku bari ya ja da baya duk mutumin da kuka yarda kenan da addinin sa sannan kuma da halayensa da dabi'unsa kuka gane cewa dabi'unsa da halayensa na ƙurai ne to manzo Allah yace idan yazo da nihin auren neman auren diyarku kenan ko ƴar uwarku manzo Allah yace ku aura masa shine kenan mallan ya ciro kenan gaba daga cikin hadisin shine yayi tarjuma shine kenan nan mallan ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza khababa ilaykum man tarawna dinahu wa khuluqa wato idan wanda kuka yarda da addinin sa wa khuluquhu da halayensa kenan yazo gare ku da nihin neman auren diyarku ko ƴar uwarku manzo Allah yace fa zawjuhu ku aura masa sai yace illa taf'alu in har ba ku aura masa ba kuka ringa hangen wasu abubuwa waɗanda suke na tarkacen duniya takun fitnatun fil ardi wato rashin aura masa kenan zai sanya wata fitina ta kasance a ban ƙasa wa fasadun arid wato da barna wanda take mai girma kenan don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana cewa farkon abinda za a kalla game da duk mutumin da ya tunkaro ka da nihin neman auren diyarka ko ƴar uwarka to iya abinda zaka kalla a farko shine addinin sa saboda shi addini shine ya kunshi dukkan wani alkhairi na duniya da lahira duk wani matsayi da bawa yake samu a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira to yana karkashin kiyaye addinin Allah sannan bayan kenan an kalla addinin sa mutum ne mai bin Allah sau da kafa kenan sai a kalli kuma dabi'unsa da halayensa a auna kenan dabi'unsa da halayensa in an samu kenan kyawawan halayensa sirrin jaye halaye waɗanda suke na banza kenan wannan sai a aura masa dan babu wanda yake goma dan adam tara ne kamar yadda Hausawa suke fada baya cika goma babu wanda zaka samu halayensa dari saman dari duka halaye ne waɗanda suke na ƙurai sai dai a samu halaye na ƙurai wani sirrin jaye dabi'u waɗanda suke na banza to dan haka anan shine kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya takaita mana abubuwa biyu wanda a farko kenan sune za a hanga kamar da duk wanda yazo neman aure a kalli addinin shi sannan a kalli dabi'unsa da halayensa idan an sami waɗannan abubuwa kenan sun cika shine manzo Allah yace fa zawjuhu ku aura masa sai yace illa taf'alu in har ba ku aura masa ba kenan kuka ringa hangen wasu abubuwa na tarkacen duniya kamar dukiya kamar wani kyau kamar wani matsayi wanda yake na daraja cewa mutum ne wanda yake da matsayi kaza to manzo Allah yake cewa takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari wato fitina da barna wanda take mai girma kenan za su kasance a ban ƙasa me yasa saboda din har ba ku aura masa ba kuka ringa fadan wani matsayi wanda yake na daban kenan me zai biyo baya kenan galibin ƴaƴanku da ƴan uwanku mata za su zauna ba tare da mazan aure ba saboda me yasa wanda kuke hangen cewa sai shi to sai ya zamanto yayi wahala idan wanda ake kallo sai wanda yake mai dukiya ko kuma ana kallon sai wanda yake mai matsayi wanda yake babban matsayi wanda yake rike da shi to akan haka kenan mata sai su yawaita ba tare da maza ba kuma haka mazan su ma waɗanda suke ba su da halin duki ba su da wata dukiya me ba su da tarin dukiya ba su da wani matsayi da suke rike da shi kenan su ma me zai kenan sai su zauna ba tare da aure ba kenan ta wannan hanya kuma duk wata fitina za ta auku da duk wata barna mai girma a ban ƙasa me yasa saboda duk lokacin da mata suka yawaita ba su da aure maza ba su da aure to ba abin da zai biyo baya face alfasha dan haka kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana rashin aure a cikin al'umma to shi yake haifar da dukkan wasu fitintunu dan haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa kwadaitar da al'umma cewa duk wanda yake da halin yin aure yayi aure saboda ta hanyar yin aure dukkan wasu fitintunu wato suke kankanta a ban ƙasa kuma ta hanyar yin aure za a samu nutsuwa da kwanciyar hankali da duk wasu bala'i da wata rashin lafiya da wasu abubuwa za su kankanta a cikin al'umma, saboda duk wani kunci da al'umma take samun kanta a cikinsa ba komai yake janyo shi face rashin aure, domin rashin aure shi yake haifar da dukkan wasu ayyuka na alfasha. To shine anan yace kenan, in dai mutumin da kuka yarda da addininsa, kuka amince kuma da ɗabi'unsa da halayensa, idan ya nemi auren diyarku ko ɗan'uwarku, manzon Allah ya ce ku aura masa. Kenan kar ku kalli komai face waɗannan abubuwa biyu su ne abu na farko, in an same su an samu komai, idan aka rasa su kuma an rasa komai. Duk dukiyar mutum, duk matsayin da yake rike, in ba shi da addini, ba shi da ɗabi'u na faraito, wannan banza ne da shi da dabba, ba su da bambanci. Amma duk talaucin mutum in dai yana da addini, yana da halaye na kwarai, in dai zai iya ɗaukan ɗawainiyar mace rike ta, wannan shi ne ya dace a aura masa. A ƙarƙashin wannan hadisi ne wasu daga cikin malamai magabata, musamman al-Imamu Malik, sun tafi akan cewa iya abin da yake kafa'a game da aura ma ya miji shi ne wato addini. In dai an samu cewa mutum ne wanda yake da addini, to wannan shi kenan komai ma kar a tsaya a kalli cewa sai an samu kaza sai an samu kaza, farko dai addini shi ne za a kalla. Tare da cewa jumhurin malamai suna ganin cewa za a kiyaye kamar al'amurra hudu game da duk wanda ya zo yana son diyarka ko yana son ƴar uwarka, farko shi ne addini, a tabbatar da cewa musulmi ne ba arni ba ne, domin baya halatta kafiri a aura masa musulma, kamar yadda Allah ya haramta da nassi na Al-Qur'ani, wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, kada ku aura ma mushrikai ƴaƴanku ko kanninku da yayyinku makusantanku, Ubangiji ta'ala ya ce hatta yu'minu, sai sun yi imani. Dan haka kuma in ma musulmi ne, to a kalli wato nagarta, in salihin bawa ne to wannan sai a aura masa, amma in fasiki ne bai ya dacewa a aura masa, koda musulmin ne, in dai ya kasance fasiki ne wanda yake keta alhurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko baya cika wasu abubuwa da Allah ya wajabta masa, ko kuma ya zamanto yana aikata wasu ayyuka wanda Allah ya haramta, to wannan bai dace ba a aura masa, domin fasiki bai ya dacewa a aura masa iya wadda take mumina, wadda take saliha. Sannan abu na biyu suka ce shi ne yauci, an gane ko, ya zamanto ɗa kamar yanda iya ce kenan, dole sai ɗa ne, dan ba a aura ma bawa wato iya sai in ta amince kenan ta yarda kenan. Abu na biyu kenan ya zamanto ɗa ne ba bawa ba. Abu na uku suka ce danganta, kenan a kalli dangantar shi da dangantarta, in dangantar shi ta kai wato matsayin dangantarta kenan wannan ana iya aura masa, amma in matsayinta da darajarta ya wuce matsayin shi kenan wannan shi ma ba kufu inta bane, ba za a aura masa ba sai inda so da yarda. Sannan abu na hudu suka ce sana'a, kenan sai in ya kasance sana'ar shi kenan ta yi daidai da sana'ar su. Me ake nihi anan kenan? Ana nihi ya kasance kenan wani matsayi wanda yake na daraja kenan, kamar misali shi ne suka yi misalin cewa kenan in mai kudi, in kamar misali diyar mai kudi ce kenan, wanda yake mai kudi shi ne daidai da ita kenan, ba a aura mata ba talaka sai in da santa da yardarta. Amma duk da cewa dukkan waɗannan abubuwa da suka zano babu wani dalili da yake tabbatar da su, iya abinda musulunci ya tabbatar da shi shi ne kawai kafa'a, ana shi ne addini, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kalli danganta ba. Akwai da yawa daga cikin mata waɗanda suke Qurayshawa, manzon Allah ya aura ma waɗanda suke kwata-kwata ma ba balaraba ba ne ba, da dukkan wani matsayi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu iske Fatima bintu Qais, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta shawarar cewa ta armi Usama, Usama ibn Zaid da sauransu kenan. Duk wannan abubuwa ba a kallarsu, ba a maganar a kalli cewa wani matsayi wanda yake na daraja tana rike da matsayi kaza, ko kuma mahaifinta basarake ne, ko kuma mai dukiya ce, ko menene, wannan duka a maida su gefe. Iya abinda za a kalla shi ne addini da ɗabi'u da halaye, domin duk wani alkhairi a ƙarƙashinsu yake. shi ne mana yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abu Hatim Al-Muzani da Aisha Allah ya kara musu yadda, wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin babu. Malam sai yake cewa hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda an saba ma Abdulhamid ibn Sulaiman, wato game da riwayar wannan hadisi. Al-Layth ibn Sa'd ya rawaito hadisin daga Muhammad ibn Ajlan daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mursalan, a matsayin kenan hadisi ne mursal, amma abinda ake nimi da irsal anan shine al-inqita, domin anan kenan an sarra yadda wato shine ibn Wasima an-Nasri kenan tsakanin shi ibn Ajlan da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, kenan inqita ne, amma ba suna nihi mursalan, malam ba yana nihi mursalan a istilahin malaman hadisi, domin a istilahin malaman hadisi in aka ce haza hadisun mursal ana nihi kenan hadisin da tabi'i ya daukaka danganan hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan abinda ake nihi da irsal anan inqita, akwai datsewar sanadi, maimakon kenan an ibn Ajlan an wasimata an-Nasri an Abi Hurairah radiyallahu anhu, shikenan riwaya ta Al-Layth ibn Sa'd da ya rawaito daga ibn Ajlan sai ya sarra yadda kenan wasima al-Basri, sai ya ce kawai an Abi Hurairah radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam mursala. Malam ke cewa malaminsa Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yake cewa wa hadithun laysa ashba, yace hadithun Layth ibn Sa'd ashba, wato shine yayi kama, an gane ko da hadisi kenan wanda yake ingantacce. Sai ya ce walam ya udda hadisa Abdulhamid mahfuza, bai kirga hadisin Abdulhamid, wato cewa hadisi ne mahfuz kenan a takaice. Wannan hadisi na Abdulhamid malaminsa kenan al-Imam al-Bukhari ya rauna na wannan riwaya, amma a takaice shi hadisin ya inganta, hadisin ya inganta, an gane ko shine anan malam sai ya zo da kenan hadisin da yayi ishara na Abu Hatim al-Muzani, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza ja'akum man targhawna dinahu wa khuluqa, idan wanda kuka yadda da addininsa da dabi'unsa da halayensa ya zo muku kenan da nihin neman auren diyarku ko iluwarku, manzon Allah yace fa anki huhu ku aura masa, illa taf'alu, in har ba ku aura masa ba takun fitnatun fil ardi wa fasad, manzon Allah yace fitina da barna za su kasance a ban kasa in har ba ku aura masa ba, tare da cewa kuma ya zo da dabi'u da addini wanda ya cancanta kenan a bashi. Qalu ya rasulullah wa in kana fi, sai suka ce ya rasulullah koda yana da wata illa, ma'ana karancin dukiya ko kuma kasancewar babu kafa'a cewa ko bawa ne ko kuma kasancewar wani wanda yake kaskantacce ne, ma'ana ta bangaren sana'a ko ta bangaren kabila kamar yadda su suke tunanin haka. Suka ce wa in kana fihi, koda yana da wata illa, ma'ana talakka ne ko kuma ba shi da wani matsayi da yake rike da shi. Qala sai manzon Allah ya ce da su idza ja'akum man targhawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu, manzon Allah ya ce na ce muku dai idan wanda kuka yarda da addininsa da halayensa ya zo muku da nihin auren diyarku, manzon Allah ya ce fa ankihuhu ku aura masa, talata marrat, sai da manzon Allah ya maimaita musu so uku. Kaga anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara tabbatar mana abinda zamu kalla addini da dabi'u da halaye. Malam yake cewa wannan hadisi, hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne kuma wanda yake gare. Sai yake cewa wa Abu Hatim al-Muzani, wato Abu Hatim al-Muzani da kusurba, ma'ana yana da abutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai dalilan da suka tabbatar da cewa ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce amma wala na arifu lahu an nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira hadha alhadith haditha ghaira hadha alhadith, yace ba mu san ba yana da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba wannan ba, ma'ana ba shi da wata riwaya ta hadisi in ba wannan hadisi ba. Don haka kenan wannan yana nuna mana kenan su alwalan mace kenan iya abinda za su kalla a farko game da duk wanda yazo neman auren diyarsu kuma shi kanshi namijin zamu iske wannan abubuwa da aka faɗa su ne ya dace shi ma ya kalla kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka babu ma sha'a annal mar'ata tunkabu ala thalathi khisal قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا يوسف اسحاق بن يوسف قال اخبرنا اسحاق بن يوسف الازرق قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان انا عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكب على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك قال وفي الباب انا عوف بن مالك وعائشه وعبد الله بن عمرو وابي سعيد رضي الله عن الجميع قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita mace ana aurenta saboda wato halaye guda hudu ko kuma tadudi guda hudu guda uku kenan in an same ta da ɗaya daga cikin tadudin nan guda uku to wannan ya dace kenan ayi kwadan aurenta kamar yanda kenan anan kwadaitarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam ya shigo da hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yake cewa innal mar'ata tunkabu ala diniha lalle ita mace ana aurenta ala diniha saboda addininta ala anan bi ma'anan la an gane ko aili diniha ana auren mace saboda addininta kamar yanda riwaya wadda take cikin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace saboda abubuwa guda hudu shine sai yace limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha to shine anan yace innal mar'ata tunkahu ala diniha aili diniha lalle mace ana aurenta saboda addininta sai yace wa maliha kuma ana aurenta saboda dukiyarta wa jamaliha ana auren mace saboda kyawunta sai yace fa alayka bi zati dini manzo Allah yace ka lazunci ma'abuciyar addini an gane ko in har ma zaka auri mace kenan saboda wani abu manzo Allah yace to ka aure ta saboda addininta taribati yadaka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace taribati yadaka ma'ana hannunka ya tabe wannan kalima suna amfani da ita amma ba sa nihin abinda ta kunsa wanda su da yawa a cikin maganganun larabawa zaka samu kalima wadda ta kunshi kamar muguwar addu'a ce kamar irin sakilatka ummuka da sauransu kamar irin kata wannan qatalakallahu da sauransu suna amfani da irin waɗannan kalima amma ba sa nihin abinda kalimar ta kunsa shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mutum idan ya ga mace yana shahawar ya aure ta to abinda ya dace ya kalli ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku kamar yanda waccan riwaya ta cikin sahihain ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu kenan ya kamata mutum ya kalla in ya samu ɗayan daga ciki to yakan iya aurenta koda bata hada hudun ba gaba daya amma in so samu ne a samu kudin gaba ɗaya to wannan shine yafi dacewa a wannan riwaya a farko manzon Allah sai yace innal mar'ata tunkahu ala diniha yace mace ana aurenta wato saboda addininta an gane ko me yasa saboda addini shine gaba wanda ya same shi ya samu komai wanda ya rasa shi ya rasa komai domin kasancewar mace in ta kasance tana da addini abu na farko za ta kiyaye haƙuƙuwa na ubangijinta ba za ka sha wahala ba dangane da abin da ya shafi addininta amma in mace ba ta da addini ko tana da raunin addini to in kai kana da addini to ka tabbatar da cewa akwai babban aiki akan ka kullun zaka ringa famar sita ta akan wasu abubuwa wanda ta za ta ringa zawa da dabi'u da halaye waɗanda musulunci ya hani kenan anan sai ka ja daga sai ka yi kokarin yanda za a yi ka sita ta akan tafarki wanda yake madaidaici amma in tana da addini ta karanci addini ta san dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala to za ta ringa kokarin kiyaye hakukuwa na Ubangiji subhanahu wata'ala bakin gurgurdu sannan in mace tana da addini abu na biyu za ta yi kokarin kiyaye hakukuwa wanda yake namiji duk abinda Allah ya dora mata na hakukuwan mijinta za ta ringa kokarin tana bashi bakin gurgurdu kuma za ta yi kokarin tarbiyyantar da ƴaƴansa tarbiyya wadda take ta addini kuma za ta yi kokarin kiyaye dukiyarsa domin ta tabbata dukiyarta dukiyar mijinta da mutuncinta amana ne Allah ya dora masa amana ce Allah ya dora mata dole ta kula kenan da dukiyar shi dole ta kula da ƴaƴansa dole ta kula da mutuncinta ta kare mutuncinta kenan ta kare mutuncinsa to dan haka kenan shi addini shi yake kai mace ta kiyaye hakukuwan ubangijinta kuma ta kiyaye hakukuwan miji sai yace wa maliha yace kuma ana auren mace saboda dukiyarta an gane ko domin ita ma dukiya tana da rana me yasa saboda kasancewar duk wanda Allah ya danka masa dukiya idan yayi kokari ya kiyaye haƙƙin dukiya to dukiyar nan zata taimaka masa akan tsara dokokin ubangijinsa subhanahu wata'ala wanda kada mu manta matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta farko Khadija Allah ya azurta ta da dukiya wanda kuma wannan dukiya ta taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwarai kamar yanda bayan mutuwar ta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shinshina mata kamar yanda in ya sanya an yanka dabba sai ya sanya a datsa a raba naman sai ya ce ku aika ma kawayen Khadija wanda Aisha kishi sai ya motsa mata take cewa abu kadan dai Khadija abu kadan dai Khadija sai manzon Allah yake cewa kar ki manta Khadija ta taimaka ƴaƴana gaba ɗaya na Khadija ne kuma ta taimaka min da dukiyarta kuma Khadija ta mara mun baya a lokacin da nazo da wannan sako na Ubangiji subhanahu wata'ala tana daga cikin waɗanda suka karbi musulunci da farko kenan matsayinta ya kai matsayin ajinjina mata don ta taimaka masa da dukiyarta don haka ana auren mace saboda dukiyarta sannan sai ya ce wa jama'iha abu na uku wato ana auren mace saboda kyawunta me yasa saboda wannan kyawu zai haifar da kenan santa da kaunarta a cikin zuciyarka wannan so da kauna in ya samu zama a cikin zuciyarka kenan zai taimaka maka akan bata hakukuwanta wanda Allah ya wajabta maka a waccan riwaya wadda take cikin sahihai abu na hudu shine sai yace wali hasabiha ana auren mace wato saboda matsayinta matsayi anan in ma ya kasance matsayi wanda yake na danganta kenan mace ce ce wanda take diyar manya masu daraja a gari ko kuma matsayi anan kenan tana da wani matsayi wanda ta nema kenan wanda tana rike da wani mukami to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita mana galibin abubuwan da kenan bawa yakan hange game da mace duk lokacin da ya ganta yake son ya aure ta to amma sai ya nuna mana cewa abu wanda yake jiya gaba fiyayye daga cikin hudun gaba ɗaya shine addini kamar yanda a cikin riwaya ta sahihai da ya zano da ya ce tunkahul mar'atu limaliha manzon Allah sai ya gabatar da dukiya me yasa wanda galibi ɗabi'ar jama'a iya abinda suke kallo a farko kawai shine dukiya iya abinda jama'a suke kallo dukiya me yasa saboda san dukiya shine abinda yake katutu a cikin zukatan jama'a galibi abinda suke kallo a farko kenan sannan manzon Allah sai ya ce wali hasabiha sannan ana auren mace saboda matsayinta wanda mafi yawa a nan abinda ake kallo matsayinta wani mukami take rike da shi sannan abu na uku sai ya ce wali jamaliha saboda kyawunta abu na hudu sai ya ce wali diniha saboda addininta wanda galibi kenan daman shi zamani tafiya tana tafiya kenan alkhairi yana kankanta sharri yana yawaita to galibi abinda mutane suke ganin koma baya kamar yanda mafi yawan jama'a a yau addini shi ne suke gani koma baya kenan dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shinkirta shi sai ya zamanto shine a karshe kenan a ganin idan jama'a mafi yawan su suna ganin addini shine koma baya wanda alhali kuma shine karshe ko kuma ya zamanto anan litadarruj kenan wanda in aka ce addini kenan an kare komai to dan haka manzo Allah sai ya zanu wannan dai bayan daya farko dukiya sannan matsayi sannan kuma kyawu me yasa saboda ita dukiya bata kai matsayi ba in dai aka ce wani mai matsayi ne matsayi wanda yake mai daraja to wannan matsayi duk abinda za a yi ba gushewa ba yake amma dukiya mutun nawa yake da dukiya aka wayi gari tankar bai taba rike dala ba haka nan shi kyawu abu ne wanda yake da lokaci an gane ku abu ne wanda yake yana da lokaci lalle kyawu ya fi dorewa akan dukiya mutum zai iya rike dukiya dan lokaci takaitacce zuwa wani lokaci dukiya ta wannan amma shi kyawu yakan iya dan ja lokaci karshen kyawu shine tsuha idan an kai lokacin tsuha shi ma kyawu ya riga ya gushi ina da haka malamai suke cewa duk wanda ya auri mace saboda dukiya bai yi nazari ba wanda yake na gaske me yasa saboda ita dukiya babu abin da yafi kama da ita sama da tsuntsaye su tashi daga kan wannan bishiya su koma kan wata suna kan wannan itaciya yanzu tsuntsaye zaka ga zuwa jimawa sun tashi sun koma kan wata to haka ita dukiya take zaka ga mutum ya rike dukiya zuwa wani lokaci kuma babu ita idan dan haka dama ce Allah yake ba bawa sannan haka shi ma kyawu akwai rashin kenan tsinkayen nesa game da auren mace saboda tsantsar kyau kawai me yasa saboda shi ma kyawu ba a dawama da shi haka shi ma wannan matsayi in dai bai hadu da addini shi ma ba shi da wata kima saboda nawa waɗanda suke da danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da suka rashi addini sun fi kowa kaskanta a nan duniya kuma sun fi kowa kaskanci a gobe kiyama dan haka manzon Allah sai ya ce fa alayka bi zati dini kalazunci wanda take ma'abuciyar addini kalazunci kenan ma'abuciyar addini in ka samu mai addini to ka samu komai to dan haka kenan wannan kenan ana nuna mana mataki kamar guda hudu wanda zamu kalla kenan in mun samu addini ko da mun rasa wadannan sifofi guda uku to wannan muna iya aure amma in an samu addini an samu kyawu an samu dukiya an samu matsayi to wannan kuma shine abu wanda yake fiyayye wanda shine koko wannan kololuwa kenan in ka samu biyu shima wannan falillahi alhamdu in ta haka sifa uku wannan shima falillahi alhamdu in an rasa ukun kenan an samu addini shima wannan kada ya sanya ka ja da baya to shine sai ya ce taribat yadaka wato manzon Allah yake cewa taribat yadaka ma'ana hannunka ya talauta domin asalin kalimar suna cewa taribar rajulu izaftakara idan suka ce taribar rajulu bi ma'ana iftakara ma'ana ya talauci kenan kalima ce wadda suna fadar ta haka kawai take gudana akan halishi amma ba dan suna nihi ma'anar ta kunsa ba kamar irin yanda suke cewa la abalaka wala ummalaka wala ardalaka sakilatka ummuka ko qatalaka Allah da sauran su kenan waɗannan kalima duka ba sa nihin ma'anar su akwai hadisi wanda yana cikin Sunan Ibn Majah duk da cewa hadisi ne ba'ifu ne jiddan kwata-kwata bai inganta ba wanda yake cewa kada ku auri mata saboda kyawun su idan kuka auri mata saboda kyawun su wannan kyawu ya kusanta ya halakar da su an gane ko kenan wannan kyawu sai ta ya kaita zuwa ga halaka menene ya kaita ga halaka ba za ta yi zaman aure ba ba za ta yi zaman aure a kullun sai ta ringa ganin matsayinta ta wuce matsayin wannan miji nata sannan sai ya ce kuma kada ku aure su saboda dukiyar su domin ya kusanta wannan dukiya ta sanya su su yi dagawa su ketare iyaka sai yake cewa sanidi kawai ku auri mace saboda addininta sai yake cewa bakar baiwa ma'abuciyar addini ita tafi ku auri mace ku aure ta kenan sama da macen da take da dukiya ko take da kyawu ko take da wani matsayi amma hadisin bai inganta ba inda ya inganta zai zamanto shine kenan illa wadda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadancan ukun duka ya maida su ba yace abin da ya dace a auri mace kenan a aure ta saboda addininta malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Auf ibn Malik da Aisha da Abdullahi ibn Amr da Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malam yake cewa hadisin Jabir hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce babu ma ja'a fin nazari ila al-maktuba قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن ابي زائده قال حدثني عاصم بن سليمان هو الاحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال وفي الباب أم محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما وتوانا بابي ني واندكي بياني غمد أبن دي زولك من زن الله صلى الله عليه وسلم نكلا وتما تردى متنيكي سنيا أورا idan aka ce al-mahquba kenan matar da aka nemi aurenta domin idan aka ce al-khidma shine wato neman aure shine anan malam ya zo da hadisin al-mughira ibn shu'ba Allah ya kara masa yadda yake an gane ko bakar ibn abdullahi al-muzani yake cewa al-mughira ibn shu'ba ya nemi auren wata mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa unzur ilaiha wato je ka ka ganta an gane ko je kake nan ka ganta fa innahu ahra an yuqdama bainakuma manzon Allah ya ce domin ganinta wannan shine zai yafi dacewa ko yafi cancanta wato game da dawwamar da so da kauna tsakankanin kenan wannan shine zai kai ku zuwa samun hadin kai kenan da so da kauna tsakankanin to dan haka wannan hadisi yana nuna cewa a farko idan mutun yana son mace to ana buƙatar ya je ya ganta gani ko anan shine abinda Allah ya halitta masa ya kalla shine fuska da tafukan hannu su kadai ne abinda ya halitta wato ya kalla game da ita me yasa saboda malamai suka ce fuska ita ce matattarar kyau kenan gane kyau da kayatarwa ta fuska ake gane shi lafiyar gabbai ko ana gane ta ne wato ta tafin hannu to dan haka kenan iya abinda ya halatta mutun ya kalla game da macen da yake son ya aure ta kuma wannan kallo lalle wasu malamai suna bada fatawar cewa koda a sace ne kenan kakan iya kallanta domin kaga abin da zai kai ka zuwa ga aurenta me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana fa'idar kallon shine kenan shine zai kai ku samu hadin kai kenan da so da kauna dan haka akwai hadisi wanda ya inganta wani ya ji ya gama ce yayi maganar yana son ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ganta yace a manzo Allah yace to je kaka kalle ta je kaka ganta kenan anan yasa saboda kasancewar duk lokacin da ka gama ce kenan wannan galibi ba za ka yi nadama ba bayan aurenta indai har mutun ya riga ya ganta kenan wannan aure ne na ka gani kana so kenan ba maganar sai bayan an daura aure ka ringa nadamar cewa inda na san haka take da bazan aure ta ba dan haka dai a takeice shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci al-mughira ibn shu'ba cewa ya je ya kalle ta an gane ko sai ya ce fa innahu ahra domin kallanta ka ganta manzo Allah ya ce shine mafi kamaci an yi udama bainakuma, ma'ana da za a hada tsakankaninku da su da kauna kenan, ganinta shine abin da zai janyo kenan su da kauna tsakaninku da ita. Da haka wasu malamai suna ba da fatawar cewa har ma ƙurinta da wuyanta da menene kana iya gani, to lalle illa kasancewar malamai suka ce babu wani dalili wanda ya nuna haka. Iya dai abin da Allah ya halitta maka ka kalla ga mace wadda take ajnabiya, wato fuska da tafukan hannu shi ma ba kallo ba wanda yake na sha'awa. To don haka idan kana son mace da aure, to iya abin da za ka kalla. Sannan kuma kasancewar a nan, in ka riga ka kalle ta, to shi kenan wannan magana ta gane. Kenan a lokacin nan za ka je ka yi magana. Idan ka je ka yi magana, in an baka haɗin kai, kenan a nan kana da damar da za ka je ka tattauna da ita. In kun tattauna da ita, to kuma yana daga cikin kuskure, wato shine ajiye kafa kullum a yi ta zuwa hira. Malamai sun tabbatar da cewa wannan kuskure ne wanda yake babba. Me yasa? Saboda a galibin hakanan akan samu shine wato kadaita da fita da ita. Wannan kuma duk abubuwa ne waɗanda suke haramun a shari'a, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada ɗayanku, wato ɗayanku ba zai taɓa kadaita da wata mata wadda take ajnabiya, sa face shaydani sai ya kasance shine na hukunsu. Kenan dan haka ma in ka yi magana da ita, kenan koda ka je za ku tattauna, to anan kada a kadaita tsakaninka da ita, ya zamanto wurin da kuke zaune kenan wuri ne wanda ba za a kiran shi ba kadaita, ana ganin ku, ana ganin duk abin da yake gudana tsakaninku. Ko kuma ya zamanto in ma wuri ne kadaitacce, to a samu wanda yake makusancinta kenan, muharraminta ko ma mahaifinta ko wanta ko kananta, an gane ku, ya zo kenan ya zauna kusa da ku, wanda kenan yana kiwon ku, yana ganin duk abin da yake gudana. Don haka wannan abu ne wanda yake wajibi, ko da ka yi maganar aure, an baka haɗin kai, to bai ya halatta ka je kana zama da ita, kana kadaita da ita, ko kuma ka ɗauke ta ko fita. Sannan kuma yana daga cikin kuskure bayan mutum ya nemi auren mace, yawan waya, kamar yadda ya yawaita a irin wannan zamani, wanda ta hanyar wannan waya za a ringa wasu maganganu waɗanda suke ba su dace ba, wanda waɗannan maganganu su ne za su iza su zuwa aikata ayyuka na alfasha, wanda galibi sai wanda Allah ya kiyaye. Ta irin waɗannan abubuwa da suke faruwa, za ka gani kafin a yi aure wasu abubuwa sun zo sun gitta, waɗanda ba su dace ba, sun saba ma shari'a. Don haka maganar yawan kira a waya a ringa wasu maganganu, wannan su ma duka ba sa dacewa, kuskure ne. Ko da ka nemi aurenta ba matarka ba ce ba, dan ba ta zamantowa halakkinka, dole sai an daura aure. Sannan kuskure na uku wanda shi ma yake abuwa, kamar misali yawan ziyara da za a yi na kasancewar ya ziyarce ta a matsayin cewa ko wani karantar da ita alkur'ani da wasu abubuwa, wannan shi ma kwata-kwata malamai sun nuna rashin halaccin haka. Me yasa? Saboda fitina ce wadda take mai girma. Domin an tambayi a Sheikh Ibn al-Usaymin, Allah ya ji kansa, aka ce mutum ne ya nemi auren mace, ya yi kokarin wato shi ne koya mata alkur'ani har ta haddace wato juzi'i 20, an gane ko, ma'ana kamar izihi 40. Sai ya ce wannan abu ne a zamanin da kuma ya nemi aurenta kafin a daura aure. Shi ne sai ya ce wannan abu ne mai kyau, amma sharadi a nan in zai karantar da ita ya zamanto kenan an zaunar da wanda yake muharraminta. Duk da cewa akan fata aka ce wa ajila sama'aha fi wujudi muharram, lokacin da zai karantar da ita ya zaunar da muharraminta, kuma ta sanya hijabi wanda yake na shari'a, ma'ana mutum ne ya nemi auren mace, da ya nemi aurenta kenan sai ya ringa kai kawo gidansu yana karantar da ita alkur'ani. A wannan kenan lokacin da ya nemi aurenta kafin a kai lokacin da za a daura aure, ya karantar da ita ta hada ce izihi 40, amma duk lokacin da ya je sai an zaunar da muharraminta ya koya mata, kuma ta lazumci hijabi wanda yake na shari'a. Sai yake cewa alhamdulillahi wannan abu ne mai kyau. Sai yake cewa amma yace wannan kuskure ne a shar'anci. Me yasa? Sai yake cewa domin duk lokacin da shi mutum yakan zamana da ita matar da ya nemi aure, to galibi abin da yake motsawa a cikin zuciyarsa da zuciyarta shine abu wanda yake na sha'awa, wanda me yasa daman karshen aure shine kenan wannan abin da aka yi da shi shine na sha'awa ta dan adam, yace wannan kuma abu ne wanda yake haramu, kenan duk abin da zai motsa maka sha'awarka ko ita, wannan kenan wannan haduwa da ake yi wannan bai ya dacewa. Kenan dan haka dai abin da ya dace in ma karatun za ta yi kenan a kai ta makarantar da za ta je ta karanta, amma ba kai a matsayin cewa dan ka nemi aurenta an baka hadin kai ka je ka zauna da sunan cewa ka karantar da ita addini, ko da akwai muharaminta wannan bai ya dacewa. Me yasa? Saboda wannan zama akwai abubuwan da yake motsawa a cikin zukatansu wanda kuma bai dace ba. Sannan yana daga cikin kuskure bayan mutum ya nemi aure a tsawaita lokaci domin wasu abubuwa na al'adu da jama'a suka dora ma kansu, wannan jinkirtawa da jan lokaci wannan yana haifar da banna wadda take mai girma. Don haka malamai suka ce maganar ka je ma ka yi aure baya dacewa sai ka tanadi dukkan wato ɗawainiya wadda take ta aure, sannan ka je ka yi magana. Kana yin magana in an baka haɗin kai kai tsaye ka kawo sadaki ka kawo, in ma wasu abubuwa na al'ada wanda aka lazumta maka ka kawo, su ma uwayen abin da ya dace kai tsaye daga an zo an biya sadaki, to abin da ya dace a ɗaura aure, abin da ya dace a shari'anci, ba maganar ba a ɗan wani lokaci, domin ɗaukan wannan lokaci shi yake haifar da dukkan wasu fitintunu. To don haka dai nan kenan in ka ga mace abin da ake bukata kenan in ka ganta, sannan sai ka je ka yi magana. Kafin haka kuma sannan kai da ita kowa sai ya ba Allah subhanahu wa ta'ala zabi akan wannan al'amari, in alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi, in ba alkhairi bane Allah ya canza muku abin da ya fi alkhairi, domin abin da zai biyo baya shine salatul istikhara, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya himmantu da wani al'amari, manzo Allah ya ce ya salla raka'a biyu sannan ya karanta wannan addu'a, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, har zuwa karshen ta. Dan haka ita wannan addu'a in kai ta indai akwai alkhairi, to Ubangiji subhanahu wataala zai zaba maka wannan al'amari, kuma zai sauƙaƙa muku ta hanyar da wannan aure zai tabbata. To shine kenan anan manzon Allah yace unzur ilaiha, je ka ka ganta, yace fa innahu ahra an yuqdama bainakuma, wato ganin ta shine yafi cancanta kenan game da dawwamar da so da kauna tsakanin. Malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Muhammad ibn Maslama da Jabir ibn Abdullah da Abu Umayda As-Sa'idi da Abu Huraira Allah ya kara musu yarda, wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba. Malam yake cewa wannan hadisi ne kyakkyawa. Wasu daga cikin malamai sun tafi zuwa ga wannan hadisi suka ce la ba'asa an yanzura ilaiha ma lam yara minha muharrama, ba laifi mutum yakan iya kallon mace kenan idan yana nihin aurenta, matukar ba zai ga ba abinda Allah ya haramta masa. Abinda Allah ya haramta ma ka kalla shine fuska da tafukan hannu, an gane ko? Sai ya ce wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq, wannan fada ce ta al-Imam Ahmad wato da Ishaq. Dan haka kenan maganar wasu malamai na cewa zaka kalli bangare kaza da bangare kaza, dan shi Dawud ibn Ali al-Zahiri cewa dukkan gangan jikinta ma zaka iya kallo. To wannan kasancewar duka ya saba ma abinda yake dalili a shari'a kenan, abinda zaka iya kallo shine abinda Allah ya halitta maka kenan na fuska da tafi. Sai ya ce wa ma'ana qawlihi ahra an yuqdama bainakuma, ma'anar wannan kalima da yace fa innahu ahra an yuqdama bainakuma shine ai ahra an tadumal mawaddatu bainakuma, shine yafi dacewa kenan su da kauna ya dawwama tsakaninku. Saboda duk abin da ka gani da idanka kenan, in ya kayatar da kai wannan su zai zauna a cikin zuciyarka, in bai kayatar da kai kai tsaye zaka juya kenan, ba maganar kai na dama kace ai baka ganta ba sannan dama aka aura maka ita. Dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.